música que bate demais.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Oktoba. Majoyin tsaro da kuma ganau sun ce an kashe ɗan bindiga da dama a jihar Katsina Najeriya.
An kashe ɗan ta'adda sama da 300 wani ƙauye ne sabon layi nan wajen Maigora. Sai sun ban mutane ma na ta zuwa na kallon gawakin.
Za kuma aji ragowar hira da shugaban kamfanin man Najeriya NNPC kan batun farfaɗo da matatan ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan game da batun tsaro. Har ila yau dai Awwal Garba ɗin zai gabatar da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Burtaniya, Dominic Raab, ya fada a wata hira da gidan talabijin din BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar abu ne mai yiwuwa don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya kara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da kafa. Kalaman Raab na zuwa ne bayan da shugabannin Faransa da Jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a fadin kasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci, yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kadai. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa, yayin da ake fuskantar zaman fargaba a fadin kasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan matakin na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar 3 ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. Mun ga tashin hankalin cikin al'umma a wasu wuraren, kuma kamar yadda muka yi lokuta da yawa shekaru da dama da suka wuce, mun kwashe bindigogi da harsasai daga shagunanmu a matsayin matakin kare ma'aikatanmu da kuma masu zuwa sayayya, a cewar wani mai magana da yawun kamfanin na Walmart. Kamfanin dai bai faɗi lokacin da zai maido da bindigogin ba a shagunansa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Ivory Coast, ba a sabar idan Allah ya kai mu masu kada kura'a za su yi zaben shugaban kasa, wanda zai sa ko dai shugaba Alassane Ouattara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. A lokacin da ya yaki neman zabensa na ƙarshe a jiya Alhamis, Ouattara ya fadawa dabban magoya bayansa cewa su fita su kada kura'a, kada su bari a hana su yin zabe, kuma ya fada musu cewa su kare rumfunan zabe. A cikin 'yan makonnin nan an samu karuwar damuwa game da yiwuwar aukuwar tashin hankalin zabe biyo bayan zanga-zanga da wasu hare-hare a kasar. An bankawa gidan babban dan takarar adawa Pascal Affi N'Guessan Wuta, kuma an kai hari a wani ofishin jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front. Sauran 'yan takara biyu, tsohon shugaban Henry Konan Bedie na jam'iyyar Democratic of the Ivory Coast da dan takara Kwadio Konan Burton, su ne ke neman kayar da Ouattara a zaben. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru 20 ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane 35 suka mutu. Kafar yada labaran Vietnam ta gwamnati ta sanar a jiya Alhamis cewa kusan mutane 24 suka tsira da rayukansu a ƙauyukan Tra Van da Tra Leng. Har yanzu ba a san inda wasu mutane da yawa suke ba a ƙauyukan Lardin Quang Nam, inda laka ta binne gidaje. Kafar yada labaran ta Vietnam ta kuma ce masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane 8 a jiya Alhamis a ƙauyen Tra Van.
Be away.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne kan batun tsaro a Najeriya. Inda majiyoyin tsaron da kuma shaidu ke cewa an kashe dimbin yan bindiga a karamar hukumar Dandume ta jihar Katsina. Sani Malfashi gare ka.
Shirin wannan al'amar ya auku ne a garin Iskuru cikin yankin karamar hukumar mulki ta Dandume a jihar Katsina. Tunda tsakar dare ne barayin suka je inda suka ciccinna wasu wurare wuta sai kuma kakkashe wasu mutane kamar yadda majiyar mu ta bayyana mana. Can bar farko a makon jiya waɗannan barayi sun je wannan kauye da nafanyen sata inda aka kakkashe wasu da dama daga cikin su kuma tabbas dama an yi hasashen za su zo ramuwar gayya. Turamagoyen ne suka zo kamar yadda muka ji daga bakin kakakin runduna yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa.
Karfe 5 da rabi na asuba video na Dandume ya kawo rahoton cewa barayi sama da mutum 200 dauke da mugayen bindigu hadda wannan bindiga da ake cewa mai jigida wato GPMG wanda yake post saman suka farwa wani kauye da ake cewa su Diskuru a ranar kuma Dandume kuma barayin nan sun je domin fakansa ne sun shiga sun kashe mutum 12 a wannan kauye sun kona gidaje da wuraren sai da abinci sannan lokacin da shi DPO ya riga ya je da sojoji wanda suke daga wannan bangare na operation Sahel Sanity saboda rashin shan hanya da take daukan jami'an tsaro ko al'umma zuwa wannan gari lokacin da suka je barayin nan sun riga sun bar garin amma an samu labari da burtalin da suka bi kuma inda akai maza-maza aka sanar da DPO na faskari wanda shi ma ya nemi dauki daga waɗannan sojoji da suke a faskari sannan operation Sahel Sanity sun tare wannan hanya kuma suka yi artabu da waɗannan barayi suka musaya wuta saboda yawan su da irin makaman da suke dauke da shi sun kashe yan vigilante guda hudu da wani ma'aikaci guda ɗaya da ya rasa ransa wannan shine abin da ya faru kuma daga nan muka nemi dauki daga sojan sama kuma alhamdulillah sun zo kuma sun kawo dauki sun bo waɗannan barayi sun fatattake su sun kashe na kashewa har yanzu ana fito da gawawwakin su daga cikin daji su waɗanda aka karkashe su waɗannan barayi na daji.
Dan Gambo Isa kakakin rundunar yan sandan jihar Katsina. Tunda farko na tantabi wani wanda muka sutarta sunansa sabili da dalilai na tsaro game da yadda al'amarin ya auku.
Sanin karfe 12 na dare suka zo wani gari da ake ce Madusku kusa da wani kauye da suka je kwanakin baya suka yi kashe-kashe wannan kauyen da ake cewa Kadisau inda suka hallaka mutum 20 hada soja guda daya suka kashe mata da kananan yara da manyan mazaje.
Cikin dare suka shigo ne?
Cikin dare suka shigo. Suka shiga da manyan bindigu.
Sojoji ba su kawo muku dauki ba?
Sojoji suka kawo dauki sun yi iyakayin su gaskiya inda suka samu nasarar hallaka barayin bayan barayin sun bar garin. Sun zo suka yi ta halbi har lokacin harsasan su ya kare suka dan kashe su daga cikin barayin. Daga baya kuma sojoji suka zo da jirage sojojin kasa. Suka zo aka bi barayin aka yi musu kwantan bauna inda Allah ya sa aka samu nasara duk kusan yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su an kashe yan ta'adda sama da 300 aka kwashe su kanta biyu wani kauye ne sabon layi nan wajen mai gora da sun ban mutane ma na ta zuwa na kallon gawakin daga ba kuma suka hana
sashi manufashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Alhaji Mele Kolo Kiyari na amsa tambayoyin abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande kan makomar batun farfado da matatun man Najeriya da kuma gina wasu sabbi. A ragowar hirar mun dan koma baya daga inda Yusuf ke tambayar Kiyari ko bai ganin abun kunya ne a ce Najeriya sai ta kai manta kasashen waje an tace sannan a maido mata inda shi kuma Kiyarin ke cewa
ta kara ba bai da za a yi da raci gaba da kai su wata kasashe waje ba kuma abin da yasa aka sai wannan shekara da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan mai man fetur domin shi dan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na sayar ina zai samu kuɗi kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum ko asacewa su take gare su akwai rigingimu da suke tare da shi kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalar tallafi kaga da yake da an warware maganan tallafin za a ga mutane za su dawo kuma sun san cewa idan sun sa jari su kuɗin su za su fito. Na ina ka sai da sai da ce abun kunya ba za ce abun kunya ba ko min kai kuskure ne gyara shine abun da za a yi amma kuma inda so samu ne a ce wannan kasan nan za a rinka samu mai ba na mu kusa su don kanmu kadai ba har da makwabtan mu amma insha Allah take take da muka dauko zuwa gaba za a kai ga wannan maganar ki
to ina ka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar kasar Saudi Arabia kasar Russia da sauran kasashen duniya dan ganin an zo an inganta fannin mai har wayo ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau dan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da naminti daya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba me za ku ce ma al'ummar Najeriya
eh gaskiya mun gane shine halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da kuka sa da Russia ta nisa har mun kai ga inda za su shigo gyaran rifanarin wari da na Kaduna su ma ɗan Saudiya shi ba mun kai shi iyaka inda za a iya ce nan ba da jimawa ba su ma wannan yarjejeniyar za su bayyana kasa don su ta inda za mu yi aikin hada hannu na gyaran rifanarin ko kuwa kafa sabon rifanarin da kuma samar da mai sassu mai a cikin kasa mu insha Allah ba wannan mun mun daina magana cewa za a yi kazar waye da sauransu za a gansu a kasa ba nan da jimawa ba.
A gaida Yusuf kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Awal garba da rahoto na musamman
kashin makon da ta gabata ne waɗansu masu ɗauke da bindiga suka halaka ɗalibai guda takwas a wata makaranta da ke birnin Kumba bangaren ƴan Aware kuma suka jikkata wasu guda goma ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban wadda ta rasa ɗayanta guda hudu da zai ta ce gagarinku shugaba Paul Biya na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya tura ministoci guda uku domin su yi jajantawa al'umman da wannan itila'i ya faɗa musu haka zalika shugaba ya ware ranar Asabar ta gobe da minti zanto ranar jimamin mutuwan ɗaliban kuma za a saukar da tutar kasar jamhuriyar Kamaru kasa domin girmama matasan da suka kwanta dama. Alhaji Ruwanu Sharbutu ɗaya ne daga cikin manyan 'yan siyasa mai mulki a kasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta ni.
Assalamu alaikum. Alhaji Ruwanu Sharbutu a matsayinka na babban ɗan siyasa a kasar Kamaru me zaka faɗa kan wannan kisan gilla da aka yi wa matasa ɗaliban a birnin Kumba a bangaren da ake amfani da harshen English.
To abin da zan yi faɗa da shi ne muna yi wa gaisuwa wa dukkan wayanda yaran su suka halaka a wannan abin. To na farko kenan, na biyu kuma ina so da yake gwamnati ma yi magana muna so mu gaya muta jama'a cewa abin nan wayanda suka yi shugaba ce duk inda suka shiga za a kamo su kuma ana aiki ya tura ministoci guda uku sun tafi can wannan jihar da abin ya faru sun yi magana da jama'a sun yi magana da mutane kuma kowa ya shiga aiki za a nemo su duk inda suka shiga za a kamo su kuma ina tsammani ma an kama guda daya ina tsammani haka domin na samu wannan labari to kuma an kama daya kai ma ka san zai nuna dukkan sauran kuma wannan mata yanda dai labari yake nunawa na farko sun fara zuwa sun same ta suka da ta ba su kudi ya akai ta ba su miliyan wajen shida da ta ba su suka tafi wanda aka ba su a makarantar ta ba zai yi wannan shekarar ba za a yi ba yanzu bayan an ba su wayansu da bayan suka zo suka ce sun samu labari an ba wayancan kudi suka ce su ne manyan wayancan ne yanzu wani su ne manyan wayancan sai sun ce ba ta da kudin da za ta iya ba su ba kan haka ne da suka tabe suka dawo suka yi wannan aiki to kuma gwamnati ya tambaye su to me sai ya tambaye da me yasa da suka zo na farko suka karbi gudu baki dokin fada ba ai da sa saka tsaro a wajen lokacin da aka zo batun tsaro suka ga za ta kama su wannan baki dokin fada ba wato ke ma kin san akwai abu a cikin hisa kila hadin baki kuke da su tare da su ma kawai me yasa ake ba su kudi me yasa ko baki dokin ga gwamnati ba to wannan abin dai ana ta addu'a ko ta ida kuma shugaba ya ci ranar asabar cewa wannan ranar jana'i dan wayannan yara ne asabar ne ce duk tutan kasan kamaru a saukar da shi
Alhaji Bamanga CC shi ma dan adawa ne a kasar ta Kamaru ga abin da yace
wannan kisan da aka yi a kasar Kamaru a garin Kumba a anguwan Fiango ba daidai bane ya zai ɗan ta'adda su tashi su je su kulun da ake kira Mother Francisca School a garin Kumba su shigo su buɗe wuta yara na su kulu yara ba abin da suka shina yara ba su san siyasa ba yara ba su san ƴan adawa ba yara ba su san komai ba sun je neman ilimi ne don su zama manyan gobe amma an zo an buɗe masu wuta kaman dabbobi kai ko dabba ba daukan masara hakan nan abin nin wallahi yana damunmu a kasar Kamaru yau duniya duka tana nan ta bude ido tana kallon kasar Kamaru abin da ya faru a garin Kumban nan ba daidai bane mu ƴan siyasa mu ƴan fada ji da duk tamfarin wula na duniya muna tambayan gwamnatin kasar Kamerun su samu su buɗe haske a wannan maganan din don ba daidai bane ba abin da zai iya sa a samu a zo yau a shiga su kulu yara ba su san komai ba a zo a buɗe masu wuta wallahi abin din yana ci mana tuwa ƙuriya sosai
na hira da sauran mazauna a maganan na ƴan aware kan irin wannan itila'i da ya fada musu
to a gaskiya wannan al'amari ne wanda kowane ne ya ga wannan kisan gilla da aka yi wa yara dole hankalin shi zai tashi gaskiya wannan yaki ba abin da ya haifa rashin kashe-kashen rayuka da asaran abin nan da aka yi ta yi dukiyoyi da aka yi wannan kungiya ko da yake yanzu ba a san cewa takamaimmi wane ne suka yi wannan kisan ba amma duka dai halamu ya nuna cewa ba sojoji bane ballatana a ce sojojin gwamnati ta makaranta yara sun tafi makaranta an yi musu irin wannan kisan gilla wannan muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala haka zalika kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashen da ake da asarar rayuka
a zahirin gaskiya wato rashin tsaro a bangaren sashin ingilishi na renon kasar Kamaru abun ya titira inda a yau mun ga abun al'ajabi da ya faru a garin Kumba wanda kowane ne in ya kalli wannan abun sai ya tada masa hankali yara ne aka shigo cikin makaranta aka yi musu kisan gilla wasu an fasa musu kunya wasu an yanke musu kawuna wasu abun ba daɗin kallo ya kamata wato kasashen duniya su duba wato wannan al'amarin da ke faruwa a kasar Kamaru su kawo mana dauki su kawo mana dauki musamman gwamnatin kasar Kamaru bai dace da a ce su bari su rinka kallo sun zuba ido kawai ana kashe talakawan su a haka ba ya kamata su yi abin da ya dace da a ce sun tashi sun yi saboda wannan kisan gillan da ake yi mu abin ya ishe mu gabaki ɗayan mu ya ishe mu ba maso gwamnati ya kamata su dau matakin da ya dace in ba a haka ba mu al'umma za mu dau matakin da ya dace
a gaskiya irin kisan gillan da aka yi ma yara su wa'annan da suka aikata wannan abun da ake jin su ambazoni gaskiya ba su yi adalci yanda ya kamata ba sai su wa'annan yara ba abin da suke tambaya illa neman ilimi aka zo aka same su a cikin sukulun su a cikin ɗakin ajin su da duk da kai abin da yake hannun su ba same su da makami ko wuka ko bindiga ba su kai musu irin wannan kisan da wallahi duk cikin kamar zuciyar mu na baci har cikin yawun ne a gaskiya ta Allah abin ba daɗi amma mun harba mun rubuta takarda mun tura mu gwamnati muka ce ko wanda suka yi kisa inda wanda suke da hannu a ciki suke sa musu makamai gwamnatin Kamaru ya bi su ko ta ina cikin fadin duniya a kama su a yi musu shari'a da dokon kasan abin da Kamaru ta faɗa kuma ina kirarin kasashen Europe da Aziz wanda suke aje da wa'annan mutanen da suke siya musu makami yau sun ga irin abin da suka yi su suka ce cewa su rafaɗa domin a raba ƙasa sun saboda hakkin su, to kun gani cewa ƙarya ne tunda dai an zo an kashe yaro mai shekara 9 da shekara 10 ɗan shekaru daga 9 zuwa 12, kun ga dai ba yi adalci ba a gaskiya ta Allah. Kuma dai ina daɗa jan hankalin gwamnati a daɗa ƙara rafose in sojoji a sukulu saboda yara su samu su je makaranta. Yara su abinda suke tambaya kun suke cewa abbansu su je makaranta, abbansu su je makaranta. A gaskiya kuma ilimi shine rayuwar mutum gabaki ɗaya. Daga ciki akwai yaro ɗan shekara 30 da aka kashe shi, shi yaro ɗan shekara 30 da aka kashe shi nan wallahi yaro ne da ya tashi yana da rabin shi ke ce yana so ya yi balon, yana so ya kai matakin da Ethiopia ya kai wannan matakin. To ka gani ba kan cewa shekara mai zuwa za ka yi shi a rubuta shi a sukulun bole ya cigaba da sukulu ya cika burinsa, wallahi abin ya min ciwo da gaske.
Muhammad Awal, mun daɗe muna gaya ma mutane cewa ƴan awarin nan ba su son zaman lafiya, ƴan awarin nan ƴan ta'adda ne, ƴan awarin nan su ne suke garkuwa da mutane. To amma kaga yau je lokaci na ba mu gaskiya, saboda yau duk duniya gabaki da hatta turawan yamman da suke goyon bayan waɗannan ƴan aware, yau dai gaskiya na bayyana. Muhammad Awal, in ba haka ba, a wani duniya ne, a wani ƙasa ne, yaya wannan wani irin dabbanci ne, wani irin rashin imani ne, wani irin wato ya ma zai rashin tausayi ne? Ya za a yara ƙanana suna makaranta mutane ku shigo ku kashe su ku buɗe musu wuta? Wannan wani irin a duk duniya ba taɓa samun irin wannan irin dabbancin da ta'addancin kamar na ƴan aware ba. Saboda haka muke gaya mutane masu kuwa masu holo su ce wai me yasa gwamnatin shugaban ƙasa Fulbiya ba za su zauna su tattauna da waɗannan mutane ba? Yaya za a yi a tattauna da masu shan jini? Ya za a tattauna da mayu? Ya za a tattauna da masu kashe yara ƙanana? Ya za a tattauna da waɗannan mutane? A wani duniya ne a tafiyan yanzu nan ku shigo kallin mace ita kadai ƴaƴanta guda hudu suka rasa ran, ita ma kanta ta mutu da ta ji wannan mummunan labari? Yaya za a yi a ce yau kaga ƴaƴanka ko kuma kinga ƴaƴanki sun tashi sun tafi sukulu da safe a kira ki a ce sun zama gawa? Wannan wani irin rashin tausayi ne da rashin imani ne? To shi yasa kuka ga aka ce masu kuwa masu cewa a zauna, to da wa za a zauna? Da irin mutane masu irin haka manufan haka, to shi yasa kaga shugaban ƙasa Fulbiya yace bai zai zauna da waɗannan ba, domin ƴan ta'adda ne, mutane ne da ba su da tausayi, ba su da imani, uslubi su mummunan uslubi ne, su dai su kawo ta'addanci ne. Amma in Allah ya da ƙarshe ya izo
abin na kuma dai mata da maza sun gudanar da zanga-zanga domin nuna bakin cikin su kan wannan al'amarin. Abin sani dai a nan yau shekaru hudu kenan da ake dauki ba daɗi da ƴan aware da kuma gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru, domin suna neman ɓallewa domin kafa ƙasar su ta kashin kansu wanda ake kira Ambazonia. Sai dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce ba za ta sauka ba wai bindiga Arua. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Har ila yau dai ga Awal Garba din da labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Kwamitin gani da idanu wanda suka fito daga hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF sun kawo ziyarar gani da idanunsu domin ganin irin yadda ƙasar jamhuriyar Kamaru ta gudanar da ayyukanta na kammala gine-gine na filayen wasanni da motsa jiki na ƙasar irin na zamani, da kuma yadda ƙasar ta Kamaru ta inganta su otel-otel waɗanda za a tsuguna da manyan baki da ma ƙanana. Sai kuma ta ɓangaren sadarwa irin na zamani nan ma sun duba duk irin wannan al'amura. Hakazalika kwamitin da sun zagaya duk filayen wasannin na ƙasar jamhuriyar Kamaru a jihohin da za a gudanar da wannan gasar. Don buga gasar cin kofin na nahiyar Afirka, ɗaya daga cikin masu sanya idanu kan harkokin wasanni na ƙasar Kamaru da kuma nahiyarmu ta Afirka, Malam Zakari ya yi mana ƙarin haske kan irin yadda ƙasar ta jajirce, musamman ganin cewa ta amshi wannan bakuncin gasar.
sai da tawagar kungiyar wasan kullun kafa ta nahiyar Afrika wato CAF kenan a to karkashin jagorancin Anthony Buffoy wato da yake shine yake da nauyin tafiyar da wannan tawaga domin sa ido game da filayen wasanni kuma wato zance kokarin da Kamaru ta yi domin Kamaru ce da ke da nauyin karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afrika wato na masu takale da a gida shan kenan da zai gudana ranar 16 na watan Janairu zuwa 7 ga watan Fabrairu 2021. To yanzu hakan nan suna kasar Kamaru za su fara dai sa ido a zance birnin Douala filin wasa na Jakuma da kuma na Bafilipe da yake har ila yau dai da akwai wasu zance ayyuka da ba a kammala ba musamman ma hanya duba da cewa wannan kamfanin da aka wato bawa kangila tana jara kafa saboda akwai wasu ababin da suka ce ba su samu wato kuɗi akai ba kuma da akwai ma'aikatan wannan kamfanin da suka yi yajin aiki to haka ake ciki amma minister na wasanni na Narcisse Muelle Combe yayi kokari ganin cewa za a kammala wannan aikin kafin wato karshen watan Disamba kuma baya ga kuma za su kai ziyara can birni Yaounde inda za su je su gane da idanunsu abinda yake faruwa musamman ma wato filin wasan kwallon kafa na wato Pulbia da ake kira Olembe domin Olembe kam ta wani bangare an gama shi kamar da aka gama Japoma amma da akwai sauran aiki a gaba to wannan sa'idu da suka su kai ba wani abu bane kai dai kawai domin gani kuma yadda ainihin kasar Kamaru ko za ta yi karban wannan bakonci ba ta da wata matsala ba kuma ta wani bangare kaga ita wannan cutar ta coronavirus nan tana nan tafi har ila yau duk da cewa dai gwamnatin Kamaru ta yi kokari ta wani bangare amma kuma idan ka duba zan ce dokar da aka sanya wa mutane domin su mutunta matakan da gwamnati suka dauka ba amfani da shi ta wannan bangare kam gaskiya da akwai babban aiki saboda idan a haka za a tafi to za a samu matsala nan gaba to duba da cewa ministan zance na kiwon lafiya a kasar Kamaru Madam da Manashi na dai iya kokarinsa amma da akwai aiki nan gaba babu abin da za a iya cewa babu wani fargaba da cewa za a iya wato kwace wannan gasar a kai ta kasa ta daban a kasar Kamaru a shirye take sai dai kawai wasu dan ayyuka suka shaura shi ne kawai
wanda za a gudanar a kasar Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin din BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar ba abu ne da ba zai yiwu ba don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya kara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da kafa. Babban kamfanin sayar da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa yayin da ake fuskantar zaman fargaba a fadin kasar a cewar babban kamfanin ajiya Alhamis. Wannan matakin na zuwa ne yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar 3 ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. A kasar Ivory Coast kuma gobe Asabar idan Allah ya kai masu kada kura'a za su yi zaben shugaban kasa wanda zai sa kodai shugaba Alassane Ouattara ya saki samun wa'adi na 3 ko kuma a'a. Masu aikin ceto a Vietnam na duba kauyuka don gano mutane da yawa da suka bace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi karfi a Vietnam cikin shekaru 20 ta haddasa zaftarewar kasa har mutane 35 suka mutu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada mana shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigar bake muku fatan alheri. Wassalam.